Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 17-25-60. Masu sauraron mu a Niamey na Jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sauran tashoshin FM da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar Niger sun hada da tashoshin radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a kasar Ghana kuma za su iya samun mu a tashar Alpha Radio da ke Kumasi. Bayan haka a duk lokacin da ake da bukatar sauraron shirye-shiryen mu za a iya yin haka ta adireshin mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkan ku da hantsin yau Alhamis 9 ga watan Janairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal daga Washington DC muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa an yi wani taro a Kano da zimmar raye kananan yarika dangin yaren Chadi daga bacewa. Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasa kasawa ba da kuma sharhin wasu jaridun kasar Ghana. Sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma fa duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta saduda a jawabin da yawa kasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanonin sojin Amurka bi a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka dauka na kare sojojin da kuma tsarin gargadin gaggawa da ake yi da ke aiki sosai. Ya kara da cewa barnar da aka samu ba wata mai yawa bace sosai. Jawabin na Trump ya nuna alamun Amurka ba za ta dauki matakin soji domin mayar da martani kan har-haren ba, amma maimakon haka Amurka za ta kara kakabawa irin takunkumin tattalin arziki masu tsauri domin ci gaba da ruguza tattalin arzikinta. Biyo bayan har-haren makamai masu linzami da irin ta kaiwa sojojin Amurka a Iraki da jawabin da shugaban Amurka Donald Trump na jiya Laraba, masana sun ce sun yi imanin kasashen biyu ba za su tsananta lamarin ba. Bayan mutuwar babban kwamandan Iran Qasem Soleimani, sanadiyar harin da Amurka ta kai ta sama makon da ya gabata. Martanin kashe Soleimani da aka yi, rundunar dakarun juyin juya halin Iran ta dauki alhakin kai har-haren makamai masu linzami sama da dozin guda da suka auna sansanoni biyu a Iraki da sojojin Amurka suke zaune. Ana daukan Soleimani a matsayin babban mai fada aji bayan shugaban addini Ayatollah Ali Khamenei a Iran. A bangare guda kuma hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari mintuna da ya tashi daga filin jiragen sama a birnin Tehran da safiyar jiya Laraba ya kuma kashe dukkanin mutanen da ke cikin jirgin 176. Jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin Kyiv na Ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara. Ministan harkokin wajen Ukraine Vladimir Fristeko ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan kasar Iran 82 da 'yan kasar Canada 63, sai kuma wasu 'yan kasashen Ukraine da Sweden da Afghanistan da Jamus da kuma Burtaniya. An sassauta tuta a zauren majalisar Canada jiya Laraba. Prime Minister Justin Trudeau ya ce daukacin kasar ta tabu tana kuma bakin cikin rashi mai munin da aka taba gani a rana guda cikin shekaru. Ta hannun mai magana da yawun sa babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya zazantawa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su da kuma kasashen da suka fito. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta sanya takunkumi akan mataimakin shugaban Sudan ta kudu na farko Taban Dengue, tana mai zarginsa da aikata manyan laifukan keta haƙoƙin bil'adama da ƙoƙarin kawo cikas ga shirin samar da zaman lafiya a ƙasar da ya iya ɗaiɗaita. A wata sanarwa da aka fitar jiya Laraba, ofishin da ke sa ido kan kadarorin ƙasashen duniya Amurka da ake kira OPAC a takaice ya ce Deng ya yi ƙoƙarin haifar da rabuwar kawuna da haddasa shakku a tsakanin 'yan jam'iyyar SPLM IO ta kasar, jam'iyyar da ke adawa da shugaban kasa Salva Kiir. Sanarwar ta kara da cewa matakan da ya dauka sun tsawaita rikicin da ake yi a Sudan ta Kudu, sun kuma gurgunta kokarin yin sulhu da samar da zaman lafiya bayan yakin basasar da akwai shekaru biyar ana yi. Haka kuma sanarwar ta ce rahotanni sun bayyana cewa Deng ya kitsa tare da bada umarnin kisan wani lauyan kare haƙƙin bil'adama mai suna Samuel Dong Luk da kuma Agri Idri dan jam'iyyar SLPMIO a kokarin karfafa matsayinsa a gwamnatin Kir don kuma tsorata mambobin jam'iyyar ta SLPM. Tsohon shugaban kamfanin kera motocin Nissan Carlos Ghosn ya zargi masu gabatar da kara da musguna masa bayan da aka kama shi a Japan. Ya kuma ci jami'an gwamnati da na kamfanonin motocin sun haɗa kai domin kawar da shi daga mukaminsa. Wannan magana ta Mr. Ghosn ya yi ta ne jiya Laraba a wani taron manema labarai a birnin Beirut, wanda yake shi ne na farko tun kama shi da aka yi a watan Nuwamba shekarar 2018, kuma ita ce fitarsa bayanan jama'a tun hijirar da ya yi a watan da ya gabata daga Japan.
Filu Hashim kuma kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wannan kenan. Yanzu kuma sai rahotannin mu. A birnin Kano an gudanar da wani taron kasa da kasa akan tattauna hanyoyin ceto kananan yaruka dangin yaren Chad daga bacewa. Masana kimiyyar nazarin harsuna daga jami'o'i da cibiyoyin nazarin ilimi mai zurfi daga ciki da wajen Najeriya sun gabatar da makala. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Cibiyar binciken kimiyyar harsuna da fassara ta Jami'ar Bayero Kano haɗin gwiwa da sashen nazarin harsunan Najeriya da na ƙetare na jami'ar ne suka shirya taron. Taron na mai da hankali ne akan batun ceto ƙananan harsuna da aka fi sani da 'yan gidan Chadi, waɗanda galibin su ake amfani da su a yankin arewa maso gabashin Najeriya zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya ta wannan bangare. Farfesa Aliyu Ma'azu da ke zaman daraktan cibiyar bincike kan kimiyyar harsuna da fassara ta Jami'ar Bayero Kano ya yi ƙarin haske game da makasudin taron.
Abin da ake son a cimma a wannan taro wato yana da kyau mu sani cewa harshen Hausa harshe ne da ya tsiru a cikin wata irin da'ira ta harsuna da dama. Izuwa yanzu ci gaban zamani ya sa akasarin harsunan da harshen Hausa ya tashi da su ana ta kokarin mantawa da tarihi a kansu, ko kuma ma ba a amfani da su wajen hidimar yau da kullum. To wanda ya sa muka ce bari mu kira taron masana na duniya mai kokarin tattaunawa ta kallon harshen Hausa a cikin waɗannan harsunan. Mun riga mun san matsayin harshen Hausa duniya, kusan duk kananan harsunan nan kusan da shi suke dogaro. Amma dai muhimmin bayani shine so muke mai kokarin farfado da kananan harsunan da suke tattare da harshen Hausa tare da sanin muhimmancin harshen Hausa a cikin harsunan duniya.
Shugaban Jami'ar Bayero Kano Farfesa Muhammad Yahuza Bello ya yaba da rawar da cibiyar da kuma sashen koyar da harsunan Najeriya na jami'ar ke takawa wajen bunƙasa harshe. Yana mai jaddada cewa malamai da ke nazari akan harshen Hausa da dangoginsa na cikin jerin waɗanda ka iya cin gajiyar tsarin tallafi kan bincike da nazari na hukumar TEDFAN da ke tallafa wa harkokin ilimi mai zurfi a Najeriya.
Abin farin ciki shine a nan Najeriya a yanzu hukumar TEDFAN wanda aka zama hukumar tallafa wa ilimi ta shigo da sabon tsari cewa waɗanda suke son su yi bincike su kai takardar ta niyyar binciken da za su yi na kowane fanni. Idan niyyar da suka nuna tana da muhimmanci, wannan hukuma ta TEDFAN za ta ba da kuɗin da za su yi bincike. Saboda haka wannan wata dama ce da aka samu ta faɗa bincike a fanni daban-daban a Najeriya har da fannin Hausa, wanda yake muna fata farfesoshi da sauran malamai da suke aiki a waɗannan fannoni za su yi amfani da wannan dama. Sadi a wannan shekara ta wuce ta 2019 ƙungiyoyi 31 daga wannan jami'a suka nuna niyyar 13 sun sami tallafi daga wannan hukuma su yi bincike.
Jakadiyar kasar Poland a Najeriya Mrs. Joanna Tanaska.
I think that such conferences foster relations between countries because people get to know one another.
Ta ce taron manazarta irin wannan na ƙarfafa dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen duniya. Taron ya kunshi bikin karrama Professor Nina Poblak wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Warsaw dake kasar Poland.
Abin da ya sa na fara karatun harshen Hausa, da farko ina jin koyon harsuna, amma bayan na fara koyon harshen Hausa na gane cewa harshen nan ya bani abubuwa da yawa don in fahimci mutanen duniya.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Malamin da ke koyar da mu, malamin da ke fada.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, yanzu kafin mu ci gaba ku shakata da wannan wakar da ke bisa faifai.
Yan kasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya iya da ke ba, bazan iya kwance da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar sandi na ce. Wai me kuke nufi, ban so ne kasa ta tsawon mace. Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku, ina kira ne ni dan uwa nake ku, ina kira al'umma ku ban tunanin ku, ku dai sani cewa banga kasa ce
ta ku. Madalla, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Tamar Abari na shirya zan gabatar. Shirin da yake duba al'amuran da suka shafi nakasassu, ci gaban su, nasarori ko matsalolin da suke fuskanta. Shirin na nakasa ya leka cibiyar nakasassu Santar Kara ta nan da Magaran, inda ya zanta da Zakari Hayya, shugaban Santar Kara. Da farko Zakarin ya bayyana mana irin abubuwan da suke yi a wannan cibiya ta su.
To kuma a yanzu a ƙarƙashin kungiyar ta mu ta Guragu, muna da wata center wadda ake ce ma Center Adikiya, eh, cibiya wadda ake koya ma nakasassu aiki. Nakasassun wannan sun shahi kowace nakasassu wanda ake koya ma aiki. Da farko dai ana koya aikin walida, ana koya aikin kafinta, ana koya aikin dinki, ana koya aikin hwata, ana koya aikin gyaran inji, kuma ana koya aikin yin griyaji kamar irin wannan abin da ake kiwo ya garka da sauransu. Kuma akwai ƴan mata wanda muka horasa da guda 15, biyar daga cikin su ana koya musu aikin girki, biyar ana koya musu aikin yanda za su yi sarrafa wake, biyar kuma a koya musu yanda za su yi sarrafa gushiya duka a cikin center din.
Kamar yadda aka saba gani, kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da dama ne ke tallafa ma irin waɗannan cibiyoyi. Ko ita wannan Santar Kara tana samun wannan tallafi?
Akwai da dama wanda suke tallafa mana. Akwai wata mace wadda ta zamna a likita, babban likita ta garin nan. Ita wani abokin mu yayi hanya ya kawo ta, ta bude mana wannan center din. Ta bude cibiyar ba. Wata mata ce ana ce mata Wilik ta Burkina ce. Sannan kuma daga baya Nijitak, wani je Nijitak ta zo ta dauki nauyin center din tamu, take kawowa tanan ta muna horasu da su. Ita kuma tana biyan kamar haya gurin, to da cikin kudin haya gurin take mana gyare-gyare, take mana kamar runhuna wanda duka na kasassu za su dinga yin aiki, da kuma suka kawo mana kayan aiki fiye da yanda ake zato. A yanzu kuma muna tahiya da kungiyoyi da dama, kamar akwai ONG Onan, ita ma ta kawo mutanen ta, mun koya musu aiki kuma tabiya kuma akwai manyan ma'aikatu haka wanda suke garin Damagaram da wanda suke kasashen waje da dama suna kama mana a cikin wannan center din sannan kuma yanzu babbaluwar da take kama mana fiye da yanda muke zato tunda muna da wata kungiya da ake cewa Hausu wannan Jaizat ta Jamus to ita ta dauki nauyin wannan yara 30 kamar yanda na ga muku yara 30 din wannan kamar ƴan mata 15 wanda ake koya musu girki da abin sarrafa wake da abin sarrafa kujya kuma akwai samari guda 15 wannan samarin su kuma ana koya musu saka ligiryaji wannan abin da ake waye karka to a yanzu haka wannan take da suna Jaizar din wannan in Allah raza ta kara tallafa mana ta kawo mana yara na kasasu da iyayen na kasasu mu ci gaba da koya musu aiki dan su huta daga cikin halin barace-barace da talauci da kullun wanda ake zargin na kasasu da shi
wanda kuke ba horan kamar na kasasu ne kadai ko kuma a'a hal akwai mutane wanda ba na kasasu ba su ma kuna koya musu
kun san ita cibiyar ta mu an yi ta ne don guragu to da muka ga akwai sauran ƴan uwan mu na kasasu wanda ba su da gurin yin sana'a to muke janyo su da iyayen su duka mu koya musu sana'a to su kuma sai guragu a yanzu haka a guragu akwai masu yin walda akwai masu yin dinki akwai masu gyaran moto da aikin kafinta da aikin aikin wata duka wannan guragu suna yi sannan kuma bangare na uku shine sai akwai kamar iya masu mutane masu lahiya haka sai su sibiya su dan ba da wani abu wanda bai taka kara kariya ba don a koya musu aikin da suke so ba na kasasu bane kadai amma na kasassun sun yi yawa
sau da dama na kasasu na kokawa kan yadda ba a sayan kayayyakin nasu da suke kerawa sai dai zakarin ya ce a yanzu sun fara samun kasuwa
to kin san shi dan magana suka ce dan godiyar gida ne bai daraja har yanzu a kullum mutane kawai suna dokan kamar kayan na kasasu ba wani kaya bane wanda masu inganci alhali mu kuma yanzu kayan mu fi sabilillahi sun kuhi kowanne inganci to amma a yanzu da aka zo wannan lokaci fi sabilillahi mutane suna kawowa kaya muna yi musu kuma suna ganin suna yabawa sosai babu wani abu da zasu ce kamar ko wannan na kasashe shi ko wannan ba na kasashe ba ban a matsala dama daga baya yace to a yanzu mutane kuma sun gane gashi da kai da tahiya take ci kamar yanzu bangaren abin da ya shahi dinki akwai mutane suna ka ana musu dinki duka aikin katako mutanen gari suna kawo muna musu aikin katako abin da ya shahi walda hallo kun gani da dama mutane suna ka muna musu wani kyauraye tagogi kujuru na zama kujuru na dalibai duka da kamar abin da shahi almur da ake suke sawa kayan su na karatu musamman akwai ayyuka da ake na kere-kere na hannu kamar wanda na gaya muku na baya ma'aikatu da dama suna zawa muna kera musu kuma suna yabawa musamman in sun ga kamar yanda muke a nakasa haka suna zawa gurin mu sosai
akwai yaushe gwamnati na kira da a guji bara da nakasassu ko mi zakarin zai ce anan
gaskiya babban abin da yake cin mana tuwo a kwariya wannan barace-barace kullun daga an tashi caza ai na kasassu suna bara to mu kuma alhali a yanzu a garin Damagaram in an diba a fi sabilillahi dan ka dauki mabarata 100 wallahi da kyalka samu na kasashe 10 ko 15 wanda suke bara dukkan su na kasassu a garin Damagaram dai a yanzu dai suna neman sana'a dukkan su suna yi in kun ga na kasashe ba ko ya zo yana bara to ina ta ma ba dan gari bane bangaren guragu maza da mata kowanne kungiyar wannan ONG onan ta sama musu aiki kuma suna yi 100% kuma in ka dauki kamar wata kungiya da ake cewa CVM a yi mai take ita ma ka kin ga ta zo ta ka tallafin ta wanda na kasassu dan su hasa bara kuma su san incin kansu to duka wannan mu dai a yanzu a jihar Damagaram babu yawan barace-barace makahi kun ga suna sana'ar su makahi da dama suna lakon suna sana'ar su da dama haka kurari wanda dai basu da aiki da yawa mafi yawa kawai su kutari to bangaren gwamnati alhamdulillah ba a ce ya busa kawa suna ka daidai gurgurdan su tunda kun ga ka'ida sai mun biya kamar abin da ya shahi lango da sauran su to gwamnati duka wannan in Allah ya wannan ta yahe ta shahe mana bin mu biya kenan kun ga wannan babbar gudunmuwa ce babbar gudunmuwa kamar hallo gwamnati da take kawa kungiyoyi wanda suke ka suna tallafa mana kasasu in ba da haɗin gwiwa gwamnati ba kun ga ba sa so ba su tallafa mana kasasu kenan gwamnati tana kama mana 100% kuma muna godiya
sai dai babbar matsalar da nakasassun ke fama da ita shine na ilimin yaran su
gaskiya babban matsala ita ce wajen musamman wajen makaranta wajen neman ilimi ba gaskiya ɗiyan mu wajen wannan suna shan wahala a yanzu na ga miki wannan shekarar da aka shigo ta koma makaranta ina ta maha yara wanda aka kura daga ɗiyan mu dai sam yaro da 40 wanda muke da su a rubuce duka an kore su to kuma abin da ya shahi kiwon lafiya wajen wannan gaskiya muna yi wa gwamnati godiya tunda akwai wata takarda da muke zuwa nan ma'aikata ta al'umma suna ba mu takarda wadda za ta ba mu iko in mun je likita ko matan mu ko iyan mu ko mu kanmu in muka je likita to cikin ikon Allah wannan abin didde shahi wanda zamu biya a likita banda magani to likita gwamnati ta dauki nauyin wannan abun ban mu biyan kodi mu je amana komi da komi amana bincike komi komi duk abin da shahi bincike wanda shahi likita to gwamnati tana yi mana shi 100%.
A ƙarshe zakarin yayi kira kamar haka.
Babban kirara dai ga kowa da masu hannu da shuni da gwamnati da kuma al'umma muna so indan sun samu aiki su zo su kama ma na kasar su su yi musu aiki aikin nan na kasar su sakani da Allah yana yi kenan kun ga in babu tallafi babu kamawa to ina tambaya babu yanda za a yi na kasar su su fita daga cikin bara mu kanmu kungiyoyin mu muna yin kokowa muna kokowa kanmu da kahon mu
duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar nake ce muku sai kuma wani satin insha Allah
agaida Tamar Abari da shirin nakasa ba kasawa ba yanzu kuma sai sar sharhin wasu jaridun kasar Ghana
da jaridar da statesman da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Amwakutupo yayi wa NPP kashedi game da ayyanar da mambobin majalisa akan Ashanti jaridar ta ce tsohon na mai hurda da ainihin shirin nan na ciyar da makarantun Ghana kuma wani kusa na jam'iyyar New Patriotic Party kwama Amwaku ya fada cewa tilasta mambobin majalisa akan mazabu a cikin jiha Ashanti dai yi sanadin hudani tsakanin mambobin jam'iyyar jaridar Daily Guide anin shine sabon chief justice babban alƙali jaridar ta ce shugaban Nana Addo Danko Akufo-Addo jiya ya rantsar da justice Kwesi Anin Yeboah a matsayin sabon chief justice babban alƙali na kasar nan yana mai kira gare shi da ci gaba da zamanta tsarin alƙalanci a kasar ya kuma bayyana cewar kasancewar duk alƙalai na kotun koli a wurin tantancewar chief justice din wani abin girma ne har yau dai jaridar Daily Guide ta rawaito wannan labarin Alpha Radio ta taimaka wa marayu jaridar ta ce Alpha Radio wadda wani karaman tashar radio ne dake akwai masu ta taimaka wa yara marayu a cikin jihar wannan abin alhairi ne da wannan tasha ta saba yi karkashin shugabancin babban jami'in zattarwar gidan radion Sheikh Ridwan Muhammad Alpha Radio 104.9 MHz dai ta mika kyautan nan da kudin sa ya kama Ghana Cedi 3,800 da ya hada da shinkafa man da fuwa lemon kwalba da dai sauransu yaran an nishadantar da su da shinkafa da miya da kuma namar kaza jaridar Ghana Time za a kaddamar da ambulance a ran 28 ga watan Janairu ministan kiwon lafiya ne ya faɗi haka jaridar ta ce ambulance din da aka jera su a kofar babban ginin kasa za a kaddamar da su koda kuwa dukkan su sun iso kasar ko kuma a'a ministan kiwon lafiya Kweku Ejiman Menu ne ya faɗi haka a wurin wani buki don somar rabon waɗannan ambulance wanda aka shirya gudanarwa ranar 6 ga watan Janairu shekara 2020 ta annan aka dakatar da shi daga bukata da ma'aikatar ambulance din na ƙasa sun kai wanda ya samu amincewar ma'aikatar ministan kiwon lafiyar da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
akai da Ridwan Abbas masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Aidu mai zuwa kamfana malamin Dorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau game da magana da ya ce wajen iyar PDP ko masu yin PDP suke yi na cewar gwamnatin jinin Muhammadu Buhari ba ta ƙila na al'ummar Najeriya komai ba. Domin a matsayinmu na masu kula da irin yadda lamura suke faruwa a ƙasa, hakika gwamnatin jinin Muhammadu Buhari ta rawar gani musamman mutumin da yake Jigawa ya ji masifa ta shigo mai duburi ta dare mai duburi ta zo jihar Yobe sai na jihar Jigawa da Bauchi da Gombe. To wannan baki ne wannan tashin hankali na Boko Haram su kaɗai wannan Muhammadu Buhari ya ci da Twitter ya kuma cancanci ɗan Najeriya su yaba masa. Tattalin arzikin ƙasa ya gudu, darajar Najeriya ta gudu a idanun ƙasashen duniya, cin hanci da rasa ya zama kamar wani abu na halak a gwamnatin da ta shuɗe ta baya. Amma ko ba komai mai gona shugaban ƙasa ya yi rawar gani a waɗannan ɓangarori guda uku.
I'm going to go to America. Ya kamata mutanen nan shugaban mai fitin hankalin su nisa duk a samu zaman lafiya a duniya gaba daya. A ce manyan kasa a ce suna ta da fitina, wannan ba abin da ya dace da su ba ne. Ina kira gare su su kwanta da hankalin su a samu zaman lafiya a kan juna in Allah da Annabi. Allah da ya koma mu sauki al'amara ne ne sallani zai ga kagara.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaji Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillahi ala kulli hal, ZAA a yau zan yi kira ne ga manyan kasashen duniyar nan guda biyu waɗanda ba sa jituwa da juna, wato ƙasar Amurka da Iran, cewa su yi hattara su yi taka tsantsan da takalar junansu, kada su jefa al'ummar duniya cikin yanayi na rashin tabbas da yaƙe-yaƙe. Domin kuwa shi yaƙi idan an san farkonsa ba a san ƙarshensa ba. Don haka don Allah a yi zama na lumana a sasanta juna cikin lalama da dabaru domin zaman lafiyar al'ummar duniya baki ɗaya. Ku tashi lafiya daga ango mai jiran gado Baffa Haruna Bajoga BOA New York.
Godiya gare ku masu saurare da waɗannan sakonni da kuka bar mana, kuma muna fata za ku ci gaba da bar mana sakonninku. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkan alamu Iran ta sadu da jawabin da ya yi wa ƙasa bayan da makamai masu linzami suka auna sansanin sojin Amurka biyu a Iraki. Trump ya ce ba a samu asarar rayukan Amurka ko 'yan Iraki ba saboda matakin da aka ɗauka na kare sojojin da kuma tsarin gargaɗin gaggawa da ke aiki sosai. Ya ƙara da cewa ɓarnar da aka samu ba wata mai yawa ba ce sosai. A ɗaya ɓangare guda kuma, hukumomi a Iran suna gudanar da binciken dalilin da ya haddasa jirgin fasinja na Ukraine yin hatsari 'yan mintuna bayan da ya tashi daga filin jiragen saman birnin Tehran da safiyar jiya Laraba ya kuma kashe dukkanin mutanen da ke cikin jirgin 176. Jirgin ya tashi ne da nufin zuwa birnin Kyiv na Ukraine da fasinjoji 167 da kuma ma'aikatan jirgin tara. Ministan harkokin wajen Ukraine ya ce cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasar Iran 82 da 'yan ƙasar Canada 63, sai kuma wasu 'yan ƙasashen Ukraine da Sweden da Afghanistan da Jamus da kuma Birtaniya.
Sannan za mu yi sallama da kowa cikin shirin namu na hantsi, sai kuma da maraice ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya haɗa ya kuma ba da umarni, sai injiniyanmu Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu nake ce muku sallama, ku ne lafiya.